Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Lahadi 15 ga watan Agusta na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labaran duniya.
To Baballe, kungiyar Taliban ta isa Kabul, babban birnin Afghanistan. Kanin ta ce tana jira a mika mata mulki cikin limana. Wata budurwa ta biyu da 'yan kungiyar Boko Haram suka sace shekaru 7 da suka gabata daga garin Chibok an sako ta a wannan mako, inji gwamnan jihar Borno a jiya Asabar. Kasar Afirka kuma ta tabbatar da labarin farko na bullar cutar Ebola a cikin shekaru 25, inji ministan kiwon lafiyar kasar da kuma hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO a wata sanarwa ta daban a jiya Asabar.
Kanin labaran kenan. Gwamnatin jihar Plateau ta saka dokar hana fita ta sahoyi 24 a karamar hukumar Jos ta Arewa, biyo bayan abin da ya faru na kisan gillar da aka yi wasu Fulani matafiya da dama jiya Asabar. Gwamnatin jihar Katsina tana shirin maka hukumar custom ta kasa a kotu bisa zargin kashe mata mutane 10 ta hanyar tukin ganganci a garin Jibiya.
A ɗauki lauya a shigar da ƙara a gwamnatance ko a kai ita wannan hukuma ta custom ƙara domin a dubi hakkunan wa'annan bayan Allah ta abin shafa a ciro masa hakkunan su.
Sannan kuma za ku ji cewa wata kotun magistrate a jihar Adamawa ta yanke wani matashi ɗaurin watanni 30 saboda zagin gwamnan Adamawa a shafin Facebook. Bayan nan kuma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayin da kuke aiko mana. To amma kafin nan, bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Kungiyar Taliban ta isa Kabul, babban birnin Afghanistan. Kanin ta ce tana jira a mika mata mulki cikin lumana. Tun da sanyin safiyar yau Lahadi ne, Taliban ta kwace Jalalabad, babban birnin lardin Nangarhar, kana babban gari a wajen Kabul da ya rage karkashin ikon gwamnati. Rahotanni da dama sun ce jami'an tsaro sun yi ta ja da baya daga wasu gundumomi a Nangarhar da ke da iyaka da Pakistan, kana yake rike da wata muhimmiyar iyaka da ake ketarawa zuwa cikin Pakistan din a garin Tokem. Haka zalika, a yau Lahadi, mai magana da yawun Taliban Zabihullah Mujahid ya ce mayakansu sun kwace ikon tungar sojan sama ta Bagram da gidan yarin wurin, kana sun saki 'yan gidan yarin. Akwai manyan Taliban a gidan yarin na Bagram da ke zama babbar tungan sojojin kasashen waje da ke aiki a Afghanistan a jagorancin Amurka. Wata budurwa ta biyu da 'yan kungiyar Boko Haram suka sace shekaru 7 da suka gabata a garin Chibok an sako ta wannan mako, inji gwamnan jihar Borno a jiya Asabar. Sace kimanin mata matasa 270 a garin da ke arewa maso gabas a shekarar 2014 ya haifar da koke daga kasashen duniya, ya kuma dauki hankali a kafafen sada zumunta da taken hashtag bring back our girls. Sojojin sun mika Hassana Adamu tare da 'ya'yanta guda biyu ga gwamna Baba Gadan Zulum a jiya Asabar, mako guda bayan ofishinsa ya sanar da cewa an kubutar da wata matashiya daga cikin waɗanda abin ya rutsa da su tare da mika ta ga iyayenta. Hassana, kamar 'yar Chibok din da aka kubutar, ta mika kanta ga sojojin Najeriya, inji ofishin gwamnan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Afirka ta tabbatar da labarin farko na bullar cutar Ebola a cikin shekaru 25, inji ministan kiwon lafiyar kasar da kuma hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO a wata sanarwa ta daban a jiya Asabar. Ministan kiwon lafiyar Pierre Dimba ya faɗa akan talbijin kasar cewa wani keɓaɓɓen labari ne kan wata matashiya mai shekaru 18 da ta yi balaguro zuwa makwabciya kasar Gini. Hukumar kiwon lafiyar duniya ta faɗa a wata sanarwa cewa Afirka ta tabbatar da kamuwa da Ebola ne a karin farko tun cikin shekarar 1994. Hakan dai na zuwa ne bayan da wata cibiyar gwaji ta Pasteur a Ivory Coast ta tabbatar da kwayar cutar a cikin gwaji da aka gudanar a kan wata mara lafiya wacce aka kwantar da ita a wani asibitin 'yan kasuwa a birnin Abuja bayan ta dawo daga Gini, inji sanarwar ta WHO. A farkon wannan mako, kasar Gini ta tabbatar da bullar cutar Marburg a Afirka ta Yamma. Wannan cuta ta Marburg tana da tsananin hadari da saurin yaduwa kamar cutar Ebola.
An jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labarin duniya kashi na biyu. Kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Gwamnatin jihar Plateau ta saka dokar hana fita ta sahohi 24 a ƙaramar hukumar Jos ta Arewa, biyo bayan abin da ya faru na kisan gillar da aka yi wasu Fulani matafiya da dama jiya Asabar. Daga Jos ga wakilinmu Zainab Babaji da ƙarin bayani.
Gwamnatin jihar Plateau ta ayyana dokar hana yawo na awoyi 24 a kan Jos ta Arewa har sai yadda hali yayi. A wata sanarwa da gwamnan jihar Plateau Simon Lalon ya sanya wa hannu, matakin ya biyo bayan yamutsin da ya tashi ne biyo bayan kisan wasu matafiya a Rukubaro da ke cikin garin Jos akan hanyar su ta zuwa jihar Ondo da wasu matasa suka yi. Gwamnan wanda ya jajanta wa iyalan waɗanda suka rasa ransu da fatar sauki wa waɗanda suka jikkata, ya kuma ce adadin mutane 23 ne suka halaka, mutane 23 kuma sun samu raunuka suna kwance a asibiti ana musu jinya, yayin da mutane 26 aka ceto ba tare da ko kwarzani ba. Gwamna ya ce jami'an tsaro sun dauke mutane 20 suna kuma gudanar da bincike kan yadda lamarin ya auku. Gwamna Lalon ya jaddada cewa lamarin aiki ne na tsageranci da bai kamata a danganta shi da kabilanci ko addini ba, don haka ya kwabi duk masu furta kalaman da ka iya rurrutar wutar rikicin da su daina. A halin da ake ciki dai, rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau ta ce ta ƙara ceto mutane 7 daga cikin matafiyan da ajiya suka bace bayan matasan sun auka musu. Kakakin rundunar Manjo Ishaku Takwa a wata sanarwa ya ce waɗanda aka ceton ana kula da su da lafiyarsu. Kwamandan rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau Manjo Janar Ibrahim Ali ya ba da tabbacin jami'an su na iya ƙoƙarin su wajen tabbatar da zaman lafiya.
Ina kira da babban murya ga al'ummar jihar Plateau musamman mazauna birnin Jos a kwantar da hankali. Ina mai bada tabbacin cewa jami'an tsaro na rundunar wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau na aiki dare da rana domin tabbatar da zaman lafiya mai dorewa a jihar.
Ita ma rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ta tura jami'anta don su gudanar da bincike da kuma kare al'umma don ƙara danƙon yadda a tsakanin al'ummar jihar. A wata sanarwa da ke da sanya hannun jami'in da ke hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan Frank Mba, tawagar shiga tsakanin ƙarƙashin shugabancin mataimakin Inspector General Sanusi Lemu ya ƙunshi ƙwararrun jami'an 'yan sanda da za su kare yankuna don hana ci gaba da kai hare-hare da kuma zakulo masu laifin su fuskanci hukunci. Su ma shugabannin Fulani a jihar Plateau sun yi kiran a rungumi zaman lafiya.
Umar da kare zaman yadda Allah kawta hore na jihar Plateau, ba ma san yaran mu na jihar Plateau da za su dauki doka hannun su zai gwamnati ta yi aikin ta domin a samu zaman lafiya.
Sunana Saidu Mai Kano, kuma shugaban matasan Fulani a Najeriya. Tunda na ga kokarin shi, jigo shi da kuma gwamnatin jihar Plateau, ina son a dan kara ba su haɗin kai a ga ina za a tsaya ga wannan binkise. Ina kira ga yan wana kar su ce za su ɗauki doka a hannu su dan saurara mu ga abin da Allah zai yi tukuna.
A halin da ake ciki dai, kowa ya natsu a cikin gidansa saboda dokar hana yawo da gwamnatin jihar Plateau ta sanya, yayin da jami'an tsaro ke ƙoƙarin maido da zaman lafiya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji. Yanzu kuma ga Baba Yakubu ya da labaran duniya kashi na biyu.
Yau Lahadi, ma'aikatar kiwon lafiyar Burtaniya ta ce yara masu shekaru 16 da 17 a Ingila sun cancanci a basu alluran farko na rigakafin COVID-19 yanzu a ranar 23 ga watan Agusta. Basu rigakafin a wannan lokacin na watan Agusta zai ba matasa masu wannan shekaru daman ƙarfafa garkuwar jikinsu tsakanin makonni biyu, a cewar ma'aikatar kiwon lafiya. Sakataren kiwon lafiya da walwalan jama'a Sajid Javid ya faɗa a wata sanarwa cewa yi musu allurar rigakafi a ranar 23 ga wannan watan Agusta zai ba matasan cikakken kariya kafin su koma makaranta a cikin watan Satumba. Dubban mutane sun yi tattaki a Montreal da kuma dufaɗin ƙasar Canada a yau Lahadi domin ƙalubalantar kwalin shaidar rigakafin COVID-19. A cikin wata mai zuwa, lardin Quebec na ƙasar Canada zai fara karɓar takardar shaidan allurar rigakafi kafin a ba mutum dama shiga wurin cin abinci da mashaya da wuraren miƙe jiki ko kuma wuraren buki. A ƙarshe, Adadin mutane da suka mutu a Haiti bayan girgizar kasa mai karfin maki 7.2 a ma'aunin girgizar kasa ta tashi zuwa akalla 304 a jiya Asabar, inji hukumar kare farar hula ta kasar. Daruruwan mutane sun ji rauni ko bacewa, kuma an samu barna mai yawa, inji hukumomi. An kuma samu wasu kananan girgizar kasa masu yawa. Girgizar kasa ta afku ne a kusa da garin Petit Trou de Neves, kimanin kilomita 125 yamma da Port-au-Prince, babban birnin kasar, ta yi zurfin kilomita 10 a cewar hukumar binciken yanayin kasa ta Amurka. Prime Minister Harriet Henry, wanda ya hau karagar mulki makonni 3 da suka gabata bayan kisan shugaba Jovenel Moise, ya ce gwamnati na tattara kayan agaji zuwa yankunan da abin ya shafa.
Gaida Babu Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Gwamnatin jihar Katsina da ke arewacin Najeriya tana shirin daukar matakin shari'a kan hukumar custom bisa zargin kashe mata mutane 10 ta hanyar tukin ganganci a garin Jibiya. Wakilin mana Katsina Sani Shu'aibu Malin Fashi ya rawaito cewa su magamayyar kungiyoyin farar hula sun yi taro a Jibiya da bin haƙƙin mutanen da lamarin ya shafa.
Gwamnatin jihar Katsina ta ayyana ɗaukar wannan mataki ne bisa tausayi da damuwa game da damuwar al'ummar yankin Jibiya game da iftila'in da ya auku. Kamar da yadda Honorable Yusuf Mustafa, wakilin Jibiya a majalisar dokoki ta jihar, ya bayyana mani a hiranmu.
Ma wannan jihar Katsina Aminu Bello Masari ya yi kira na gaugawa, mun same shi, mun yi maki bayani ga abin da ya faru, kuma ya ɗauki mataki na gaugawa. Shi da kaina ya ba su akwadon kuɗi, muka zo muka bi gidaje, an da aka yi rasu wannan, aka kai ma iyalin mamatan nan sumera 100,000, sannan kuma marasa lafiya nan ana ɗaukan nauyinsu da hidimomin abin da suke yi na duniya da suke fama da shi. Bayan nan kuma ya kira Attorney General, wanda ke kwamishina ne na shari'a na jiha, ya haɗa mu da shi da mu da iyalan wanda abin ya shafa, a ɗauki lauya a shigar da ƙara a gwamnatance domin a kai ita wannan hukuma ta custom ƙara, domin a dubi hakkunan wa'annan bayan Allah da abin ya shafa, a ciro masa hakkunansu.
Jama'iyar kungiyoyin farar hula na arewacin Najeriya ta yi taronta a garin Jibiya game da kunci da damuwar da kwastan suka assasawa al'ummar Jibiya.
Sunana Mansur Usman. Tabbas na rasa ƙawata lokacin da wannan abu ya faru.
Su hudu muka ɗauke shi, akwai ɗaya wanda kana ganin ɗan hancin shi, ɗaya ƙafar shi ya rarratse, ɗayan kuma Allah ya aishe shi sama hanya mana tafiya. In ka ga yadda take ƙara ta koma tana sallallami da safe, Allah ya aishe rayuwarta. Muka dawo da ita yanzu haka bayan sallar juma'a, Allah ya kai mata addu'a. To gwamnati tausaya mana, mu ba mu da shi.
Barista Fatima Jibo, shugaban kungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Katsina, ta ba da misalin abin da ya faru.
Sun shigo sun biyo wani mutum kan ya ɗauko shinkafa, kamar yadda wannan incident ɗin ya faru. Suka yi har yarinya tana shara, sai gresin kanta ga hoton nan ya fita. Abin da ya faru, sai suka zo suka kawo mashi shinkafa buhu ɗaya da orga guda ɗaya da 50,000. Saboda wannan ya ƙi zuwa mu tattauna da shi mu ga meye za a yi a kan wannan. Dokar kasan ba ta ba da wannan iko ba. Idan suka ce mani regulation da su za su zauna a cikin ofis, saboda kowace doka tana tafiya da tsare-tsaren yadda za a aiwatar da ita. To in suka ce regulation ne ba su wannan dama, to wannan regulation din is improvement. An akwai constitutional provision, in particular chapter 4, da ya ba kowa haƙƙi da ƴancin tafiya da rayuwar shi a yadda ya kamata.
Daga Jibiya zuwa birnin Katsina kilomita 44 ne, yana da checkpoints da yawa, kamar yadda Alhaji Gida Jibiya ya bayyana mini, shugaban kungiyar mazauna yankin.
34 extortion, kamar yadda na ga muku, wallahi kayan aure sai ka ba su kuɗi, ba wani abu da ka zo kuɗi, har canji suke bada.
kuma shi ne nake kira ga gwamnati kansu a biya mutane jiya a san abin da aka yi kuma a janye mu gyar-gyar ta yi ke bisa hanya.
Lamarin dai bai da daɗin ji. Sani Sha'ibu Malfashi, muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Sani, har yanzu dai muna Najeriya, inda wata kotun majistri ta yanke wani matashi hukunci na ɗaurin watanni 30 a gidan yari saboda ya zagi gwamnan jihar Adamawa Ahmadu Umaru Fintiri ta shafin Facebook a watan Yulin da ya gabata. Ga wakilinmu Salisu Muhammad Garba da ƙarin bayani.
Najeriya dai wasu na ƙoƙarin maida kafafen sada zumunta dandali na zagin shugabanni da kuma ɓatanci ga sauran al'umma, har ta kai ga majalisar ƙasar suka yi zama domin ganin yadda za a shawo kan matsalar, domin dandalin sada zumunta ta yi nisa a tsakanin al'umman ƙasar da ma duniya gabaki ɗaya. Hakan ta sanya wata kotu a jihar Adamawa ta yanke hukunci wa wani mai suna Ali Yakubu, wanda ya amfani da dandalin sada zumuntan ya ci zarafin gwamnan jihar, ta yanke masa hukuncin laifi na farko ɓatanci ga shugaba, laifi na biyu kuwaniyar ta da harziki tsakanin al'umma. Hakan ta sanya aka yi wa kowane laifi hukunci. Laifinsa na farko ta kai ga ɗaurin shekara biyu da ko kuma taron 50,000, laifi na biyu kuwa ɗaurin wata 6 a gidan gyara halinka. Bayan kammala masa hukunci, na yi ƙoƙari domin jin ta bakinsa, amma lamarin ya ci tura. Sai dai lauyar wadda ake ƙaran ya yi mana jawabi kamar haka.
To, mai shari'a ya yanke hukunci na adalci domin dokan da aka gurbanar da shi mai laifi a kai guda biyu ne. Daya ya bada alkali dama abinda ba zai kasa da shekara biyu ba, kuma tara wanda ba zai kasa da 50,000 ba, kuma haka alkalin ya ambata. Amma kuma na biyu shi kuma yanda doka ya bayar, alkali ya duba ya ga shi wanda aka same shi da laifin ya dan nuna nadama, kuma babu record na cewa an taba kama shi da irin wannan laifin, shine alkali ya daure shi wata 6 a gidan yayi.
Alhaji Sani Abdulrahman na ɗaya daga cikin masu fafutuka domin ganin an yi wa masu mu'amala da dandalin sada zumuntan gyaran fuska, wanda ya ce ba za su zuba ido su rika ganin ana amfani da dandalin sada zumunta domin zagin shugabannin al'umma ba, wanda a kwanakin baya ma wani ya zagi shugaban Najeriya a dandalin sada zumuntan, kuma su suka bididdigi domin ganin a yi masa hukunci. Ya koyi mana ƙarin haske kamar haka.
Ba za mu yarda da a ce shugaba daga kansila shine karami, da chairman, da member majalisa, da reps, da senator, da governor, da shugaban kasa. To ya tashi yana musu batanci, yana zagin su. Shi yasa muka ga muka tashi da karfinmu, kuma alkalai muna gode musu da suke ba mu goyon baya saboda mu tsaftace wannan abu. Yau muna iya dawowa shugabanni ni aka tashi ana zagin mu irin batanci hakan nan ba daidai bane, banda cin zarafi da batanci.
Dr. Amadi Abba malami ne a jami'ar Bodibo Adama da kenan Yola, kuma masanin kimiyya da fasaha. Shi kuwa yayi mana ƙarin haske akan yadda ma ya kamata dandalin sada zumuntar ta zama.
Bai amfani da ita yadda ya kamata ba, amma in an ci gaba da amfani da ita duk yadda aka ga dama, wanda ya ga abin da zai rubuta ya rubuta, ya tura duniya, yana haddasa fitina, ya ƙara fitina a ƙasa. Shi yasa ma saliwansu ƙasashe ba su yadda ba kawo shi ƙasansu, irin su China da North Korea sun hana waɗannan kafafen yaɗa zumunta zuwa ƙasarsu, sun hana ƴaƴansu amfani da shi. To mu ma a Najeriya, maganar freedom of speech a bar kowa ya rubuta abin da ya ga dama, gaskiya ba zai kyautata mana ba, kuma ba zai kawo mana zaman lafiya ba. Dole ne gwamnati ta kirkiro hanyar da za ta monitoring mutane maganganu da ake yi, da gwamnati za ta kirkiro wani hanyar da za a yi monitoring maganganun mutane da kuma abin da mutane suke turawa, zai kawo mana ƙarshe.
A kwanakin baya ma a jihar Adamawan an samu wanda ya zagi shugaban ƙasar Najeriya a dandalin sada zumuntar, aka kuma gurfanar da shi a gaban kuliya, nan take aka yi masa hukunci na tarar ko kuma ɗauri. Salisu Muhammad Garba, sashen Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
A gaida Salisu Ladu. Kada amanta, wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashiyarmu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumansu. To yanzu kuma sai shirin matasa a duniyar gizo.
Ya
Sallama a gare ku masu sauraro, barkamu da warhaka tare da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke tabo duk wasu al'amura da suka jibanci mu'amalar matasa da yanar gizo. Sunana Shamsiya Hamza Ibrahim, jagorar shirin. Madalla, a makon da ya gabata mun gayyato injiniya Yakubu Kasim Yakubu, kwararre kan sha'anin ilimin kimiyya da sadarwa, inda muke tattaunawa kan hatsarin da ke tattare da siyan wayar salula ko kuma layin waya. Injiniya, barkamu da sake kasancewa cikin shirin.
To masha Allah, barkamu da sake saduwa.
A makon da ya gabata ka mana bayani kan ire-iren wayoyi da ake da su da kuma lambobin da ake amfani da su wajen tantance duk wanda ke amfani da kowace waya a duniya da ma layin waya. To a takaice, waɗanda hatsara ke tattare da amfani da wayar salula da ba kai ne ka bare ta a leda ba?
To a takaice, hatsarin da yake tattare da waya, amfani da waya musamman kai da zaka je ka sayi waya ta salula ko da wasa, ina muna ba da shawara ma jama'a al'umman mu, kar mutun ya yadda ya sayi waya fairly used, wato second hand, a hannun wanda bai sani ba. Kuma ko da wanda ka sani ne, sai ka tabbatar da mu'amala da ke tsakaninka da shi da kuma irin al'adar shi da kuma rayuwar da yake tafiya da rayuwar shi, saboda zaka iya fadawa hatsari. Dalili kuwa shi idan ka harada wayancin yan uku da muke magana, 3+ IMSI, MSIZ da IMEI, su ne ake daurawa ka haukan network. Koda ka saida, an saida waya, shi bayanan mutumin da ya amfani da wannan wayan na farko yana nan akan rumbu na kamfanin sadarwa. Kuma akwai kamfanin da yake bada sharuɗa na amfani da wayoyi na salula, wato NCC kenan, regulator. Koda yaushe akwai matsala, yana iya zuwa ya tambayi kamfanin sadarwa, muna son bayani akan waya kaza da kaza da kaza. To bayan haka kuma, koda shi regulator, kuma ko ne regulator yake gaban shi, shine gwamnati. Gwamnati tana iya tambayan kowane bayani akan kowane mutumin da yake mu'amala da waya na kamfanin sadarwa na salula. Misali, akwai jami'an tsaro na sirri kamar DSS, kamar yan sanda police, kamar sojoji, dukansu suna da rumbu da akai connecting din shi. Ban sai da zan fara shi da wasu ba, aka hada shi da operator din kamar MTN, Airtel, Glo, dukansu suna da wannan rumbun da yake connected to shi operator din. Idan suna son bayani akan mutum, kawai za su duba ne, dama suna da wancan yan uku da na miki bayani akan su. So suna da, idan kana da abu guda daya, za a iya neman mutum da shi. Once ka zo, idan ana so a yi searching, ana so a nemi subscriber information akan network, ko za a tambaya, za a using IMEI din shi ne, ko a using MSISDN din shi. So koda a ce mutum ya yi amfani da SIM, ya cire yayar, wannan number shi da ya amfani da shi ya connected da network, dama yana nan akan rumbu. So su jami'an tsaro suna neman bayani akan mutum, kawai za su zo ne kawai sai su yi searching 080 kaza 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 kaza, number mutum kamar 0033333, kawai sai su hau kan wannan rumbun database din kenan, kawai sai a nemo subscriber information din. To su idan suka nemo, akwai bayanin da za mu yi wanda ya zai wayar ma mutane da kai.
To ayya kamata a mana wannan bayani.
Wannan bayani shine, idan mutum ya yi amfani da waya ya haukan network, su subscribe, su operator, kawai zai, in suna ana neman bayani akan mutum, zai bayar zuwa ga cell site, zuwa BTS, wato wannan karfen da yake cikin anguwanni kenan da garuruwa. So iyakaci zuwa wannan karfen ne. To amma su jami'an tsaro suna iya samun har inda kake zaune. Saboda haka hatsarin yana da yawa. In zaka sayi waya, in baka da kuɗin sayan sabo, to ka haƙura kawai. In kuma nan uwanka ne ya baka, ka tabbatar da cewa bai da matsala, to zaka yi amfani da shi.
Kaddara ka je ka sayi waya, baka san wanda ya amfani da shi. Wanda ya amfani da shi din nan, ko ya yi amfani da shi sun yi fashi, ko ya amfani da shi an yi kidnapping din wani, an karɓi kuɗin fansa, an yi garkuwa da mutum kenan, ko kuma waya ce ta M419 wanda su suka fiyowa yanzu ƴan yahu din nan. So yadda na yi bayani shine, dama shi harkan sadarwa akwai, muna da technology kala-kala, akwai 2G, akwai 3G, akwai 4G, sai kuma muna da network, ana iya hawan shi through IP ko kuma a hau shi through TDM, that's time division multiple access. So shi TDM din shi circuit to circuit ne kawai, wato misali shine kaman na Symbian din nan, wanda waya ne kawai, baya iya daukan hoto, baya iya video, baya iya komai, kuma ba iya hawa internet da shi. To shi wannan iyakacin shi kawai, ai waya ne, ai amfani da SIM. To wannan SIM din, hatsarin da shi yake, kaman a ce yanzu ka dauki SIM a kasa, ko wani ya zo ya amfani da shi, ya baka, kai ma ka amfani da shi, ka daura akan wayanka. Shi wannan SIM din iyakacin shi, wancan da aka amfani da shi a karamin waya, kawai an yi ne an tura waya da kuma sakon karta kwana. To shi ma sakon karta kwana, ana da rumbun da ake je shi, koda bayan shekara nawa ne, it depends on girman rumbun, wato database na shi operator din kenan. Amma ana iya querying information daga ranar da mutum ya sayi waya har zuwa ranar da ake nema. Shekara ɗaya ne, biyu ne, uku ne, biyar ne, goma ne, duk dai za a samu wannan information din akan database. Domin doka ne ta ƙasa a goge bayanin da yake kan layin sadarwa na mutum, doka ce a wurin operator. Kuma aka kama ka, aka zo ana neman bayani akan mutum, ba a samu ba, to zai zama matsala tsakanin shi wannan operator din da, kamar a ce, ko Glo, ko MTN, da gwamnatin Najeriya. Najeriya doka ce.
Haka.
Yawwa. To bayanin shine idan mutum ya yi amfani da wayan shi, ya je ya yi amfani da shi, ya yi an yi ta'addanci ko wani abu, kai ka zo ka saya, ka yi amfani da shi, aka zo ana neman shi, shi ya yi amfani da shi, ya riga ya sayar, kai an zo an same ka da shi, kai kuma baka san wani ne ya amfani da shi ba, kai ne zaka zama, kai ne wanda ake zargi na farko, kai za a kama.
To a matsayinka na kwararre a fannin sadarwa, wata irin shawara ko jan hankali zaka yi wa mutane da ke son siyan layin waya ko kuma wayar da aka taba amfani da shi, wallau ko dan ba su da kuɗin siyan sabon waya ko kuma wasu dalilai nasu na daban?
Wato jan hankali da zamu yi shi dalla dalla. Na farko, SIM card shi layin waya, in dai ba kai ne ka je kai register sa ba, to ko da wasa ka kai da kai amfani da shi. Kuma idan kai mutum ne wanda yake da kima, ka tabbatar kana da kima a cikin al'umma, to kar ka tura wani ya je yi maka register layi. Duk layi da ka siya ya zama kai register, shi yasa aka fitar da wannan doka na yin register, wanda za a dauki bayanan mutum sunan, duk da in ka je registration kuna kallon irin bayanan da ake tambaya, wanda ni na sha gani kaman a wuraren da nake Bauchi, Borno, Gombe, Yobe, manyan mutane za su zo har Obi, zaki ga wani lokaci gwamna ne, wani lokaci sarakuna ne, manyan mutane wanda za su yi register saboda sun san hadarin da yake da wannan. Na biyu, waya, in dai baka san wani amfani da shi ba, to ko da wasa karka yadda ka siye shi, saboda baka san wani ne amfani da shi ba, kuma baka san menene ake nema akan wannan wayan ba. Layi, ko da waye ne ya zo ya baka layi kai amfani da shi, in dai ba kai ne ka register ba, to shi ma karka yi amfani da shi, domin kuwa duk wani bayani da yake kan rumbu, ko da na wurin shi mai kamfanin sadarwa ko kuma wanda yake rumbu na gwamnati, duk abin da ake nema akan wannan database din za a same shi. Saboda haka sai mu kula, kar mu wai garin neman jira a zuwa rasa ido, kai kana ganin ka sai waya mai arha zai saka a damuwa.
To muna godiya injiniya Yakubu Kasim Yakubu da wannan gudunmawa da ka ba wa shirin matasa a duniyar gizo.
Ni ne da godiya Hajiya Shamsiya.
To masu sauraro, gabaki daya a nan shirin zai dakata a wannan makon, sai na gaba da yardan Allah za a ji mu dauke da wani sabon maudu'in. Yanzu a madadin mahukunta da ma'aikata sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Bi salam.
To a gaida Shamsi Hamza Ibrahim, yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email. Jama'a assalamu alaikum, ga kadan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito daga Shehu Adamu Rijau. Yace muna tar da Allah wadai bisa abin da ya faru a Jasna jihar Plateau jiya Asabar, na kashe matafiya 23 da wasu bata gari suka yi ba tare da gaira ko dalili ba. Muna fatan gwamnatin jihar za ta tabbatar da hukunta duk wani mai hannu a ciki domin a tauna tsakuwa saboda aya ta ji tsoro. Sako na gaba ya fito ne daga Nasir Kainuwa Hadija. Yace Allah sarki, yayin da gwamnatin jihar Jigawa ake cewa ta yi doka ta haramta bakar al'adan nan ta sign out, wato zane jiki da maka da ɗaliban manyan makarantu ke yi yayin da suka kammala karatu, abin takeici shi ne yadda na ci karo da ɗaliban sakandare suna aikatawa, suna bin jikin juna, suna zane da maka. Nan gaba ɗalibai 'yan firamare ma sai sun aikata wannan bakar al'adar, fatakar mahukunta da malamai ba su ɗauki mataki a kai ba. Sako daga Abubakar Kawu Girgir ya ce aika-aikar da wasu bata gari suka yi jiya a jihar Plateau abin takeici da Allah wadai ne. Muna kira ga gwamnatin jihar da ta tarayya da su gaggauta zakulo tare da hukunta waɗanda suka yi wannan abin a shan, domin kuwa Najeriya ƙasa ce mai iko da kuma doka da oda. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Usman Muhammad Madaci, ya ce muna taya shugaba Muhammadu Buhari murnar dawowa daga ƙasar Birtaniya inda ya je neman magani, sannan muna ƙara tunawa shugaban halin matsin rayuwa da tsadar kayayyakin masarufi da ƙasar ke ciki. To mun gode, sai ku ci gaba da aiko mana da sakonnin naku. To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma gobe da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato ƙarfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Babiya ko Makeri da ya taya na gabatarwa, sai kuma Liu Sahil da ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.